Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21, 25 da 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi, kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a wannan rana ta yau Litini 26 ga watan Fabrairu shekara 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labarin.
Hukumomi a Najeriya sun tabbatar da cewa ƴan matan da suka bata su 110 ne bayan wani hari da kungiyar Boko Haram ta kai arewa maso gabashin kasar. Akalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu hudu kuma suke kwanciya a asibiti a yau Litinin sakamakon wata fashewa da ta afku a unguwar Leicester dake Ingila. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa kudurorin da kwamitin sulhu na majalisar da suka gabatar za su yi ma'ana ne kadai idan har an aiwatar da su kamar yadda ya kamata.
Kanin labaran kenan. To ko me ake ciki game da makomar ƴan matan dabci da aka sace?
Bisa irediga da aka samu daga wajen gwamnatin jihar Yobe na nuni da cewa yanzu haka ɗalibai 110 ne wadda har yanzu ba a san makomarsu ba, sai da suke ba ba a ji ɗuriyarsu ma.
To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gargaɗi game da illar kafewar tafkin Chadi, za a ji fashin baki.
Ina tabbatar ma masu sauraronmu wannan magana da yi kukan kurciya ne jawabi.
Idan mun kada jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa da magaran sabuwa za ta karbi bakuncin bikin zagayowar ranar samun yancin jamhuriyar Niger. Kamar kowace ranar Litini, Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin sana ilimi garkuwar ɗan adam. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Masauraro, assalamu alaikum. Akalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu hudu kuma suke kwance a asibiti a yau Litinin sakamakon wata fashewa da ta afku a unguwar Leicester a Ingila. Fashewar da ta yi sanadiyar lalata wani kanti da kuma gida. Ana ci gaba da binciken dalilin fashewar, amma jami'an 'yan sanda sun ce babu wata alama da ta nuna fashewar tana da alaka da aikin ta'addanci. Fashewar ta faru ne jim kadan bayan karfe 7 na yamma agogon yankin a jiya Lahadi. Tun da farko jami'an 'yan sanda na Leicester sun buƙaci mutane da su ƙauracewa wurin, haka sun gargaɗi kafafen yaɗa labarai da sauran jama'a da su guji yaɗa jita-jitar kan musababin fashewar. 'Yan sanda sun ƙara da cewa wasu gidaje da kuma kantuna da dama sun lalace sakamakon haka an kwashe mutane daga wurin. Leicester dai na nisan kilomita 177 ne a arewacin London. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa kudurorin da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya gabatar za su yi ma'ana ne kadai idan har an aiwatar da su kamar yadda ya kamata. A yayin da yake ƙara jaddada cewa 'yan Siriya da aka kai akaiwa ƙawanya a yankin gabashin Ghouta sun matsu da su samu agajin ko jinƙai. A ranar Asabar kwamitin sulhu ya buƙaci a ayyana tsagaita wuta a faɗin ƙasar ta Siriya baki ɗaya na tsawon kwana 30. Yayin da suka yi kira da a ɗage ƙawanyar da aka yi domin ma'aikatan ceto da kuma ba da magani su samu damar kaiwa ga wuraren. Masu sa ido na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Siriya sun ba da rahoton ba a daina tashe-tashen hankula ba. Sun ce ko a yau Litinin an kai sabbin hare-hare da jiragen sama na yaƙi a gabashin Ghouta a wani ƙauye birnin Damascus da ke hannun 'yan tawayen, inda aka kashe mutane fiye da 500 a satin da ya gabata. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Hukumomi a Najeriya sun tabbatar da cewa 'yan matan da suka bata su 110 ne bayan wani hari da kungiyar Boko Haram ta kai a arewa maso gabashin kasar. Bayan da aka yi kwanaki, jami'ai ba su ce komai ba. Ministan yaɗa labarai ya ce 'yan matan daga makarantar sakandaren kimiyya da fasaha da ke garin da ake kira Dapci a jihar Yobe ba a gansu ba bayan harin da mayakan suka kai na kungiyar Boko Haram suka kai a makarantar sati guda da ya gabata. Da fari dai jami'ai daga jihar sun musanta sace yaran da aka yi, inda suke cewa wai yaran sun buye ne a daji bayan harin. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce an ƙara jiragen sama da dakaru a baya-bayan nan domin nemo yaran da suka bata. A gefe ɗaya kuma masu raji a arewacin Najeriya na kamfe akan kafa dokoki masu tsanani domin hukunta waɗanda aka kama da yin lalata da yara ta hanya, yayin da iyalan 'yan ƙananan yaran da aka bata suka ɗauki matakin yin watsi da al'adar rufe baki akan irin waɗannan matsaloli game da neman haƙƙin 'ya'yansu. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa harbin kan mai uwa da wabi da ya auku a makarantar sakandare ta Florida zai zama batun da za a mai da kai a kansa yayin da gwamnoni daga faɗin ƙasar za su haɗu domin tattaunawa a Washington. Shugaban ya faɗa haka ne a yayin da yake bayani a wani taro na sharar fage da ya yi a jiya Lahadi da daddare, inda ya ce cewa ina tunanin za mu saka shi a batu na farko a cikin jerin batutuwan, saboda dole mu kawo ƙarshen abin da ke faruwa akan wannan al'amarin. Kowace jiha na da bambanci akan dokar bindigogi, wanda hakan ke nufin kowace jiha za ta ɗauki hanya ta daban don tunkarar lamarin domin tabbatar da doka kan ɗaukar matakin bindigogin. Gwamnatin tarayya za ta iya ɗaukar nata matakin, sannan majalisun dokokin Amurka za su koma aiki a yau Litinin bayan hutun mako guda da suka je a jihohin da suke wakilta. Muhawarar kan yadda ya kamata a tunkari hare-hare a makarantu na ƙara zafafa, sai dai batun ko waɗannan hare-hare a makarantun za su sa majalisun su ɗauki wani mataki, wani batu ne da ba shi da tabbas. A ƙasa irin Amurka da kundin tsarin mulki ya ba da damar mallakar bindiga, 'yan majalisa sun fuskanci matsin lamba kan su tsaurara matakan mallakar bindiga lura da ire-iren hare-haren bindiga da suka faru a shekarun baya. Shugabannin Kiristoci a birnin Kudus sun rufe cocin da ake kira Holy Sepulchre, wacce ake ganin ita ce coci mafi alfarma da ɗaukaka a addinin Kirista, domin nuna rashin amincewa ga wata sabuwar dokar haraji da wani ƙudurin doka kan harajin kadarori. Dubban mutane ne a kowace rana suke kai ziyara kan wannan majami'a, inda Kiristoci suka hakikance a nan ne aka binne Isa Almasihu kamun daga bisani ya tashi. Shugabannin ɗariƙon Kirista ta tsohuwar cocin Girka da ta Roman Katolika da kuma shugabannin Armenian sun yi tur da wannan shiri na hukumomin birnin Kudus na ɗora haraji akan wuraren da cocin ya mallaka a faɗin birnin, a inda suke jawabi ga manema labarai a gaban ƙofar katakon da aka garkama wa kwaɗo a jiya Lahadi. Magajin garin birnin Kudus, Nir Barkat, ya ce birnin na bin bashin dala Amurka miliyan 186 na haraji da ba a karɓa ba, wanda ake bin otal-otal ɗin da cocinan suka mallaka, da wuraren taruka da kasuwanci waɗanda dokar za ta shafa. Zanga-zangar za ta takali dokar da za ta baiwa jiha damar ta kwace filaye a birnin Kudus waɗanda coci ta siyar ga masu gina gidajen kawunan su a cikin shekarun nan.
Naziru Ahmad Hausawa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, za mu fara yada zangon daga arewa maso gabashin Najeriya, inda sace 'yan matan dabci da aka yi ke ci gaba da jan hankali. To, kan wannan batu abokiyar aikinmu Maryam Dauda ta tattauna da wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda, inda ta fara da tambayarsa tartibin adadin 'yan matan da aka sace, sai ya ce.
Bisa ƙididdiga da aka samu daga wajen gwamnatin jihar Yobe, na nuni da cewa yanzu haka ɗalibai 110 ne wadda har yanzu ba a san makomarsu ba, sai inda suke ba ba a ji duriyarsu ma, kuma ba wanda zai ce ga halin da suke ciki a yanzu haka.
To, kamar wane irin ƙoƙari gwamnati take yi domin ganin an ceto waɗannan 'yan matan?
Wato, abin da ke faruwa ma shi ne kamar akwai tsantsan sani tsakanin ita gwamnatin jihar Yobe da kuma su jami'an tsaro, saboda jiya gwamnan jihar Borno ya ziyarci gwamnan jihar Yobe don jajanta masa game da aukuwar wannan lamari, inda shi gwamnan jihar Yobe ya fito karara yana zargin rundunar sojan Najeriya cewa sun kwashe jami'an soja da ke wannan gari na Dabci. Mako guda da kwashe wannan jami'ai kuma aka zo a kwashe waɗannan 'yan mata. Kuma a gaskiyar zance shi ne abin da yake faruwa shi ne ko lokacin da muka je wurin Dabci, in banda jami'an soja da suka rako mu, kuma suka rako minista a wancan lokaci, babu jami'an soja a wannan gari kuma a wannan makaranta. Amma mun dai ga dai jami'an 'yan sanda, wanda har gwamnan ya sake ba da wajen misali, yana cewa ai abin da ya faru na 'yan matan da aka kwashe Dabci yana da kamanceceniya da abin da ya faru a makarantar na garin Buniyadi. To, gwamnati ya ba da misali ga wannan cewa ai a wannan lokacin ma an janye jami'an soja ne, a waɗannan mahara suka samu dama suka shiga har suka kashe waɗannan dalibai.
To ya hukumomi suke ganin wannan al'amari, ganin cewa akan janye jami'an tsaro daga wani wuri sannan kuma baya ƴan kwanaki sai kuma a je a kai hari? Ya hukumomi ke ganin wannan?
Wato abinda zan iya cewa hukumomi na gani kamar a gaskiya shine kisan dikin da aka ce kamar ana yaƙi ne kuma yaƙin ka duka noke. Za ki ga kamar an ci ƙarfin waɗannan yara, amma su kuma suna laɓe ne, suna kuma lura da duk al'amuran da ke gudana. In suka fahimci cewa suna iya zuwa nan su je su aikata aikace-aikacen da suke so, suna iya shiga wurin ba tare da samun wani turjiya ba, su aikata abin da suka buƙaci aikatawa. To abin da ma ke faruwa da suke nan a waɗannan yankuna, musamman ma a jihohin Borno da Yobe din nan.
To yanzu me ake ciki wajen neman waɗannan ɗaliban?
Na'am, su kamar abin bayanan da muka samu musamman ma daga wajen jami'an soja daga can babban birnin tarayya Abuja, na sojin sama kenan, cewa sun samu umarni daga wajen fadar shugaban ƙasa cewa su tada jiragen sama, wato su bi duk inda waɗannan ta'adda suka shiga da waɗannan ɗalibai, tabbatar cewa sun sake kwato waɗannan ɗalibai. Yau dai mako guda kenan cir da sace waɗannan ɗalibai. Har yanzu dai babu kuma wanda ya ji ɗuriyarsu, babu kuma wanda ya san halin da suke ciki, babu kuma wani takamaiman bayani game da kwato su ɗin kamar yadda aka yi kwangabakon baya wajen bayanin da aka bayar a baya.
To yanzu ana kyautata zaton 'yan Boko Haram ne suka sace waɗannan ɗaliban, kasan kuma 'yan Boko Haram ɗin sun kasa kashi biyu, kamar wani ɓangare ne ake gani yake da alhakin sata waɗannan ɗaliban?
Wato ba za a iya cewa ga ɓangare ba gaskiya, saboda maganar gaskiya shi ne ɗan Boko Haram ne, kowane ɓangare yake duk abin da suke aikatawa shi ne iri ɗaya.
To Haruna Dauda aka saurara a bayanin da yayi ma Maryam Dauda kan makumar 'yan matan dabci da aka sace. To kamar yadda ba a rasa ji ba a kafafen yaɗa labaran Najeriya, inda suka ruwaito cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gargaɗi duniya baki ɗaya game da illar kafewar tafkin Chadi. Na yi hira da wani tsohon manomi kuma masunci ɗan Najeriya mazaunin birnin Boston a nan Amurka, Garba Suleiman Kraku, wanda ya ce:
Wato wannan magana da mai girma shugaban ƙasa General Buhari retire, ina tabbatar ma masu sauraronmu wannan magana da yi kukan kurciya ne jawabi domin mahimmancin kifi a rayuwar ɗan adam. Bayan haka kuma ainihin wannan gulbi na tafkin Chadi, domin ko lokacin da muka yi ta zirga-zirgar tafiya a Hajji Bay Road, wato shi kadai ne wuraren da zaka bi ka ga ka samu wani ni'ima, wani daula bishiyoyin da ke wuraren ma saboda ni'iman danshin wurin, yana taimakawa wajen wato kare zaizayen ƙasa da hamada da zata tunkari wannan guri, saboda itatuwa da bishiyoyi da suke samun nau'in daulan wannan albarkacin tafkin. To yana da mahimmanci ƙwarai da gaske a lura da wurin, a kiyaye shi, a tsare shi, irin su gandun dajin da ke gurin, a hana sare bishiyoyi da sauransu, domin shi hatta ma kifin a ko'ina yake a duniya yana cin wato ganye ma, wanda ganyen bishiya da wannan zai iska za ta kaɓe ta kwashe ta kai shi teku, kifi yana amfana da shi. To in aka ce wa'annan abubuwa duk babu, zai jawo gurɓataccen rashin yanayin shi kifin mai lafiya. Bayan haka nan kafewar wannan guri kuma ba kalamin illa ba ne ga ba wai ma kifin ba, hatta wato haƙƙi da ke tsira a gurin bishiyoyi ne, ciyawa ne, wanda shanu za su amfana. To kaga duk wannan illa ne.
Malam Garba, baya ga waɗannan alfanu da ka zayyana, shugaban Najeriya ya yi gargaɗi ga duniya kamar yadda ka yi bayani kan cewa wannan matsala fa ba ta tsaya ga Najeriya ba, ta duniya ce baki ɗaya. Me isa ya ce haka?
To abin da ya sa ya faɗa haka, saboda yanzu ka lura ka gani, misali a Amerika doka ne ma a ga ka zo ka wani abu na ƙazanta, kamar ka zuba wani dagwalon ko shara ko wani haki ko wani abu, to ba ƙaramin tara za a cika ba. A wannan ruwa wanda ake cewa salt water ko kuma bracket water, shi bracket water ɗin wato sun zo ne suka haɗu daga ruwan gishiri daga kuma mare gishiri. To duk wannan idan aka ce an bari ya lalace ko kuma jama'a sun lalata, to ba karamin fitina bane a duniya gabaki daya
to mallam
shugaban kasa yau nan magana
to mallam Garba da ike ka san alfanin kifi ga jikin dan adam ka sha bayani akai shin menene alfanin kifi da ya takaice ga jikin dan adam
alfanin kifi yana da yawa a jikin dan adam likitoci to zan arubacin ku in ci albasa wato ko rashin lafiya mutun yake fama da shi a asibiti zaka ji an ce to ya ci kifi ga fa'idan sa
Mallam Garba Suleiman Krako ke fashin baki game da alfanun tafkin Chadi da shugaban Najeriya ya gargadi kan illar rasa shi to daga Najeriya kuma bari mu ketara jamhuriyar Niger inda Prime Minister Birji Rafini ya kaddamar da sabuwar da magaran a matsayin wacce za ta karbi bakuncin bikin zagayowar ranar samun yancin Niger Tamar Abari gare ki
Prime Minister ya yi kira ga da magarawa da su bada hadin kai yadda za a cimma buri.
Dole a kama aiki fiye da abin da an kai a Maradi da an kai a Doso da Tawa ya zamanto da magaran ta zan lalle babban birni ta zan lalle gandar sabuwa kowa dai ya san garin tarihi ne nan da magara.
Mansur Haji Dodo, minista mai bada shawara a fadar shugaban kasa bugu da kari shugaban kwamitin zandar sabuwa ya yi karin haske na yadda tsarin yake.
Gidan sakakkun na gargajiya da kuma aikin gine-gine da za a yi na wannan wanda ya kumshi sallar shi ne kamar tribune da za a yi kuma da kasar ta shugaban kasa da ake yi kowace jiha amma sandar ma za a yi shi in Allah yarda kuma da tsare-tsare na bikin sallah to shi ne zai tashi kamar miliyar goma in Allah yarda to bayan shi kuma akwai manyan aiki da shugaban kasa ya yi alkawari dama zandar shi ne kilo mata 20 cikin da magana wannan shi kuma an yi lissafi zai tashi kamar miliyar 33 bayan shi kuma akwai hidin jirgi shi ma za a ƙara tsawon daban shi saboda a ba dama manyan jirage su sauka da magana za a ba 'yan kasuwa dama su ma su kawo gudunmawarsu me gudunmawarsu shi ne za su yi gini gwamnati zai ba su dama su kawo kayan gini ba sai sun biya haraji ba shi ne gudunmawar gwamnati in suka yi gidajen kuma an ƙare kwana za a hanyar da su sati guda kuma sai zama gidajensu ne na wajen gwamnati shi ne miliyar 10 da miliyar 33 ya tashi kenan 43 da miliyar 5 ya tashi kenan miliyar 48 shi ne jumla da ikon Allah za a kashe cikin wannan shekara.
Bukari Sani Zilli dan majalisar dokoki a fuskar jihar da magaran kiraye da adama da matasa wanda su ne kashin bayan duk wani ci gaba.
Mun fi kowa yawa kuma akwai matasa suna zamne ba su aikin komai to wannan lokaci na duka gaba ɗaya aikukunan da ke akwai inda magara su fito su kokarta a ce sun yi su yara sun samu aiki kuma sun ci gaba da yin kasuwancinsu to kenan lalle matasa za a lekawa a fidda masu aikukuna iri-iri wanda yake duka bisa kan alkawali wanda dama wannan gwamnatin ta Birji Rafini ta yi to lokaci ya zo.
Al'umma ma dai ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun ce za su ba da goyon bayansu. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tabar, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can haƙiƙa ba da can garɗa ba. Allura mai ilimi shike.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin. Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka. Allahumma amin. Masu sauraro a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata. Mun karɓi baƙuncin Dr. Usman Isyaku da ke sashen ilimin kimiyyar fasalin ƙasa na geography a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. A inda yake bayyanar da wasu kaɗan daga cikin dalilai da suke durƙufar da ɓangaren ilimi a ƙasar da suka haɗa da rashin zamanantar da koyarwa da kayan koyarwa a ƙasar. Wanda yake ganin cewar idan har za a ba su damar koyar da abubuwan da suka koyo a jami'o'in ƙasashen waje, lallai da ba shakka darajar karatu a Najeriya za ta yi kunnen doki da na ƙasashen da suka ci gaba.
soke karshenta a wannan abin da yake ya karanta aka fahimci cewa bai san komai ba. So muna tabbata haka. Ina so mu gyara dole ne mu fara gyaruwa daga primary school da secondary school sannan gyaran ya zo mana. In kuma muna so mu fara gyarawa a nan gurin ya kamata mu cancan da waɗannan tsarukan da nayi da nayi bayani a kansu.
Dakta, za mu so mu duba wannan matsala da take kai komo a mafi akasarin malaman jami'o'i suna ƙoƙarin nesanta kansu da wannan matsala, su kuma ɗalibai su ma suna ƙoƙarin ainihin bayyanar da ita. Wannan matsala ba kowace matsala ba ce, irin matsala da ake samu tsakanin ɗalibai da malamai, wanda malami zai zo yana neman ɗaliba in bata bada haɗin kai bai kada ta jarabawa, ko kuma malama ta zo wani ɗalibi bai bata abun gora ba, haka dai irin waɗannan matsala. Ya kake gani ko ko taya kake gani ya kamata a shawo kan wannan matsalar ta zamana cewar babu ita a tsarin jami'o'i musamman na Najeriya, ganin cewar kasashen da suka ci gaba ba sa fama da wannan matsalar?
Eh to wannan matsala ce babba, kuma yanda za a gyara ta shine dangantaka ce ta tsakanin malaman da ɗaliban ya kamata a cinya. Alal misali, idan ɗalibi yadda ya kamata ya dangantaka da malami shi ne zai zama dangantaka ce ta aiki ba wata dangantaka ce ba ce ta kusa. Yanzu misali kana malami, namba waya ka tana hannun ɗalibai maza da ɗalibai mata, a kowane lokaci za su yi buga ma waya, daga nan ne mu'amala ta kusa take shiga. Hanne karatu na a Turai na gama wanda ta duba aiki na mace ce banda namba waya, ban san gidanta inda yake ba, kuma ofis ɗinta ba zan zo ba sai mun yi appointment ka zo ka same ni lokaci kaza. Kuma idan na shiga ofis ɗin kullun kofa a buɗe take, wanda zai zo ya wuce zai ga abin da kuke yi a ciki ba wani rashin gaskiya ake. Amma a nan sai ka ga wai ɗalibi ko ɗaliba suna namba wayoyin malamai, ana wayar dare, ana abubuwa, duka waɗannan shi ne ke jawo shidan ya zo ya shiga ciki wasu abubuwa su abin nan. Amma idan ɗalibi ko ɗaliba ya gane cewa mu'amalar da take tsakanin kai da shi ko kai da ita ta aiki ce kawai, idan ka ganta kana so ka aure ta ne ka yi magana da iyayenta a yi magana aure, in kuma aurenta za ka yi baka rabu da ita ta yi rayuwarta. So kuma ɗaliban mata suna kawo mu malamai hari fiye da yadda baka tsammani. Yarinya ta yi wanka ta sa jan baki ta zo ofis ɗin malami ta ja ra'ayin shi, in kuma wani abu ya faru kuma ta koma ta je ta ce a ta yi mai shari ta ce masa shi ne ne ta ga sauransu, duka wannan abubuwan suna faruwa. So abin da nake gani za a yi a sabunta wannan shi ne, malaman ne ya kamata su dinga nuna wa ɗaliban cewa akwai mu'amala ta aiki tsakanina da ku, kuma ba za ta wuce wannan ba. Shi kanshi ɗalibin ya fahimci wannan shi kenan.
To a ƙarshe dakta, za mu so mu duba wata matsala wanda take cima mutane tuwo a ƙwarya, wanda za a ga cewar ɗalibai suna sace-sacen jarabawa, waɗanda kuma za ka ga a zo ɗalibi an ce an ba da aikin ƙarshen kammala karatu musamman a jami'a, sai mutum ya je ɗauko wani tsohon rubutu da wani ya yi sai ya kawo ya ba mu malami a ce shi ne ya yi don a bashi ya ci jarabawa. Kuma Najeriya babu tsari da ake da shi wanda za a sa abu a cikin na'urar kwamfuta ta nuna ga wanda ainihin ya shirya wannan, ba wannan wanda ya yi na biyu shi ne ya yi ainihin rubuta wannan kasidar ba ko wani jawabi. Ya kake ganin wannan matsalar take musamman a jami'o'in Najeriya?
Yawa, to wannan matsalar sata jarabawa ko sata fasahar nan matsala ce babba, kuma kace take hana mu yi tunani. Idan ka koya wa ɗalibi ya yi tunani ba wai je ka ko aikin wani ya rubuta ya ba, so sai ya zama cewa da kanshi ne zai wani sabon tunani a haka ilimi yake ci gaba. To jami'o'in mu a nan da muka tsara su ba mu da wannan software din da za ka zo ka saka a cikin computer ya zama duk ɗalibi ko ɗaliba idan suka yi rubutu idan ka turo shi za a shiga da ciki da zai duba ya ga cewa shin aikin wane waka ɗauko. Idan ba haka muka koma muka dinga yi ba ilimin ba zai ci gaba ba. Amma in ɗalibi ya gane cewa ɗin zai kwaso aikin wani ko da shekara ɗaya ce za a iya kamawa a ce wani ka ɗauko aikin wani kaza ba za mu karɓa ba, dole zai koma zai yi sabon tunani na shi, haka ne za a samu a ci gaba da ilimin. To kuma mu ma malaman muna da namu matsala in terms of wannan plagiarism, ba ma tilasta ma yaran nan su yi tunani, sai malami zai koya wa ɗalibi karatu ya ce abin da ya koya mishi ɗin nan shi ne zai amfani.
Ba sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga babban baƙon namu da ya samu damar zuwa don ba da tashi gudunmawa, Dr. Usman Isyaku na sashen ilimin kimiyyar fasalin ƙasa, wato geography a Turance, na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku a kode yaushe Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku kasance lafiya
a maza da mata don mazamikewa kai kokarin neman sani don
Sakon farko ya ce murnar da jam'iyyar PDP ta nuna bisa sace ɗaliban makarantar mata ta Dabci.
To mai sauraron mu a mana aikin gafara saboda wannan yar tangarda da muka samu. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin mai sauraron mu.
Sakon farko ya ce murnar da jam'iyyar PDP ta nuna bisa sace ɗaliban makarantar mata ta Dabci wani abin haushi da takaici ne yanzu da a ce akwai ƴar ɗaya daga cikin ku za ku yi murna mu dai fatan mu shine Allah ya bayyana su a duk inda suke kuma ya tona asirin duk wani mai hannu cikin sace su sako daga Shehu Adamu Rajau sai kuma sako na gaba ya ce salam VOA Hausa Allah ya kawo dauki a jama'ar yankin Kashmir dake tsakanin iyakar India da Pakistan bisa rikici da yankin ke fuskanta amin sako daga Bala Muhammad Dambam da Malam Husaini Dangote sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa ana murna bako ya tafi ashe yana nan bayan gari hakika sace ƴan matan sakandaren Dabci da wasu ƴan bindiga suka yi wani abin tarda Allah wadai ne ganin cewa an kawo ƙarshen Boko Haram a Najeriya daga Saliu Isa Fana da Hakila na Allo Fana da Hamza Galadima Burnin Kebbi sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa ya Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen ƴan ƙungiyar Boko Haram a ƙasar mu Najeriya amin sako daga Fatima Musa Wada da Aisha Musa Wada da Ibrahim Musa Wada barikin Ladi jahar Plateau sai kuma sako na gaba yace gwamnatin APC kin gaza wajen kawo tsaro a Najeriya sakon Safara'u Hakila Almajirawa Malumfashi sai kuma sako na gaba yace hakika sace ƴan matan Dabci da wasu ɓata gari suka yi
ko a gaishe ki yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da labaran duniya amma wannan karan a takaice
akalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu hudu kuma suka yi kwance a asibiti a yau Litinin sakamakon wata bushewa da ta afku a unguwar Leicester a Ingila fashewar da ta yi sanadiyar lalata wani kanti da kuma gida Ana ci gaba da binciken dalilin fashewar amma jami'an ƴan sanda sun ce babu wata alama da ta nuna fashewar tana da alaka da ta'addanci. Fashewar dai ta faru ne jim kadan bayan karfe 7 na yamma a kogon yankin a jiya Lahadi. Tunda farko jami'an ƴan sanda na Leicester sun buƙaci mutane da su kaurace wa wurin. Haka sun gargadi kafafen yaɗa labarai da sauran jama'a da su guji yaɗa jita-jitar kan musababin fashewar. ƴan sandan sun ƙara da cewa wasu gidaje da kuma kantuna da dama sun lalace sakamakon haka an kwashe mutane daga wurin. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa ƙudurorin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gabatar za su yi ma'ana ne kaɗai idan har an aiwatar da su kamar yadda ya kamata. A yayin da yake ƙara jaddada cewa ƴan Siriya da aka yi wa ƙawanya a yankin gabashin Ghouta sun matsu da su sami agajin jin ƙai.
To masu saurare da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Naziru Ahmad Hausawa da ya taya ni da Julie Lethbridge wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan yadda za a kawo ƙarshen rashin tsaro a makarantun Arewa maso gabashin Najeriya.